sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare na yau Talata, 2 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30 na maraice. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku a cikin wannan daren naku. A cikin shirin muna dauke da rahoton halin da ake ciki a birnin Iko tun bayan rugujewar wani gini a jiya. Haka muna tafi da rahoto akan yanayin da ake ciki bayan da wasu ƴan fashin daji suka kai farmaki a jami'ar Abuja. Haka zalika zamu kawo muku rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamun daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rahotanni sun ce wasu ƴan bandaga ciki har da ƴan kunar bakin wake sun kai farmaki akan wani babban asibitin soja a Kabul a yau Talata, inda akalla mutane 15 suka mutu, wasu da yawa kuma suka jakata. Wani jami'in tsaron ƴan Taliban ya tabbatar da mace-macen bisa sharaɗin a saka sunansa. Wani mai magana da yawun gwamnatin ƴan Taliban ya ce an fara kai harin ne da wata gagarumar fashewa a kofar shiga asibitin da ke unguwar Wazir Akbar Khan a Kabul, babban birnin Afghanistan. Bom na biyu kuma ya tashi ne a cikin asibitin, a cewar Bilal Karimi. Dakarun Taliban sun yi musayar wuta da maharan, lamarin da ya yi sanadiyar kisan kuɗi daga cikin maharan, yayin da suka kama wani a asibitin Sardar Muhammad Dawood, abinda Karimi ya faɗawa muryar Amurka kenan. Ya ce ana kan bincike don tantance abin da ya kai ga farmakin, ya kuma yi alƙawarin ba da ƙarin bayanai nan gaba. Babu da wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Amurka ta dakatar da damar ɗage biyan haraji kan kayayyakin da ƙasar Habasha ke kaiwa ƙasarta, inda ta ambaci dalilan mummunan saɓa haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Ƙasashen Mali da Gini su ma za su rasa wannan damar a ƙarƙashin dokar da ake kira AGOA a taƙaice. A wata sanarwa, babbar wakiliyar harkokin cinikayya ta Amurka, Catherine Tai, ta ce yau shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa za a dakatar da ƙasashe uku daga cin moriyar shirin cinikayyar AGOA daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2022 idan ƙasashen ba su ɗauki matakan gaggawa ba na cancantar cin moriyar shirin. Ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta damu matuƙa game da sauyin da ya sabawa kundin tsarin mulki na gwamnatoci a Mali da Gini, da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama da gwamnatin Habasha da wasu ɓangarorin suka yi a daidai lokacin da rikicin arewacin ƙasar ke ƙara tsananta. Matakin da aka ɗauka a kan Habasha na zuwa ne sakamakon yakin basasar da aka kwashe shekara ɗaya ana yi a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar, wanda ya haddasa tashin hankalin jan ƙai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, masu kada kuri'a suka yi zaben gwamna a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey, zaɓuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa. A jihar Virginia, ɗan Democrat Terry McAuliffe, wanda ya yi gwamnan jihar daga shekarar 2014 zuwa 2018, na fafatawa da ɗan Republican Glenn Youngkin, wanda bai daɗe da fara harkar siyasa ba. A jiya Litinin, dukkan 'yan takarar suka yi yakin neman zabensu na ƙarshe a unguwannin da ke arewacin jihar Virginia a wajen birnin Washington. A jihar New Jersey, Gwamna Phil Murphy na neman zama gwamna ɗan jam'iyyar Democrat na farko a jihar da zai sake lashe zaɓe cikin shekaru 44, yayin da yake fafatawa da tsohon ɗan majalisa Jack Ciattarelli. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alƙawarin wasu muradai da zammar magance sauyin yanayi, yayin da shugabanni daga ƙasashe fiye da 100 suka taru a birnin Glasgow da ke ƙasar Scotland don babban taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira COP26. Shugaban ya faɗi cewa Amurka za ta iya cimma burin da ta gabatar a taron ƙolin shugabannin a watan Afrilu na rage gurbatacciyar iskar gas da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 daga nan zuwa shekarar 2030. Ya kara da cewa za mu nuna wa duniya ba dawowa kadai Amurka ta yi ba kan teburan, amma tana fatan jagoranta ta hanyar abubuwan da za ta yi. Sabon muradan za su kunshi wasu sabbin kudurorin sauyin yanayi na Amurka da za a dasa akan yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma a baya, kamar gabatar da ayyukan shirin gaggawa na sauyi na shugaban kasa na dala biliyan 3 don yin fadakarwa akan yanayi da kokarin samar da kudade da kawo sauyi dake cikin babban kasafin kudin shugaban na Amurka na sauyin yanayi, amma babu tabbaci ko za a iya cika alƙawarin wanda ke buƙatar amincewar majalisar dokoki.
Kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. Yanzu kuma ga rahotanni da muke tafa da su. A yayin da aka shiga kwana na daya bayan rugujewar wani gini mai hawa 21 a birnin Iko, yanzu dai ana ci gaba da ceto mutane, inda aka ceto mutum 9 a yayin da wasu 15 kuwa suka riga mu gidan gaskiya. Mahukunta dai na bayyana irin namijin kokari da suke yi na ganin an fitar da sauran mutane da suke ciki a cikin koshin lafiya. Wakilinmu da ke birnin Iko Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani na halin da ake ciki.
Kawo yanzu dai rahotanni na cewa an fitar da gawawaki na mutane 15 inda kuma aka samu mutane 9 da ransu. Har yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan zakulo wasu da ransu a wannan gini da ya rubza. Yan kwana-kwana da sauran masu ba da agajin gaggawa ne dai suka yi wa wannan gini tsinke, inda aka hana yan jaridu da sauran al'umma masu neman kashe kwarkwatan ido shiga wannan haraba da gidajen guda uku suke, inda guda daga cikin su mai hawa 23 ya ruguje tun a jiya da misalin karfe 3 na rana. Tuni dai gwamnatin jihar Lagos a cewar gwamna Babajide Sanwo-Olu ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai gudanar da bincike akan yadda aka bari domin sanin musabbabin rugujen wannan gida. Injiniya Bakar Zuru wani kwararre ne ta fannin gine-gine na zamani, kuma ana tambaye shi ko menene dalilin da ke haifar da irin waɗannan matsaloli na rugujen gidaje ko gine-gine a Nigeria. Sai ya ce
sai gini mai hawa 21 da gini mai hawa 1 da gini mai hawa 2 da gini mai hawa 3, yanayin condition din su inda za a sa gina din ba dai suke ba. Idan an yi tsari na za a yi gini mai hawa 15, to idan an aza mai hawa 16 ba zai samu matsala kasa, domin kafin a aza shi injiniya mai kula da condition din ya duba shi ya tabbatar da cewa wannan inda za a sa zai dauki kaya 15 ne, wannan hawa 15. To idan an aza mai ko ana son aza mai sai an sake komawa fa an duba condition din nan yana iya dauka ko bai iya dauka.
To ba zai nan kamar akwai laifin gwamnati tunda akwai kwararru na gwamnati su ma da ya kamata su amince ko su ki amince da wannan mataki.
Ai gaskiya masu laifin suna da yawa ba gwamnati kai ba.
To koya su ma mazauna birnin na Lagos suka ga wannan rugujewan gidan, ga dai Mikael Shagarda wani mazaunin birnin Lagos.
Abin da yake faruwa dangane da waɗannan faduwan gidaje da suke faduwa a nan Lagos, na farko dai galibi mu mutane muna ganin cewa akwai son zuciya wurin yin aiki. Na biyu, duk sanda aka zo ake ayyuka irin wannan gwamnati bata shigowa ta ga menene mutane masu zaman kansu ko kuma a kamfanoni masu zaman kansu suke yi a wuri.
Yanzu dai a inda masu ba da agajin gaggawa sai kuwa har da jami'an sojoji na sama da na ruwa da kuma na ƙasa da kuma yan sanda da jami'an asibiti ke ci gaba da kokarin zakulo waɗanda ake fatan suna da rai a wannan burbujin ginin da ya ruguje. Fatan ɗan uwa da abokan arzika da ma sauran yan Najeriya shine na ganin an ƙara zakulo wasu da rayukansu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To daga batu na ceto rai sai kuma na halin da wasu suka shiga, a inda wasu da ake zargi yan bindiga ne suka yi awon gaba da malamai da 'ya'yansu a wani hari da suka kai rukunin gidajen malamai na Jami'ar Abuja da ke Giri a karamar hukumar Gwagwalada. Wakiliyar mu Hawwa Umar na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Hakan na zuwa ne bayan kimanin watanni biyu da rundunar ɗan sandan Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa akwai yiwuwar kai hari a makarantar da ma manyan makarantu da ke babban birnin tarayya Abuja. Malaman da abin ya shafa sun hada da Dr. Samba Muhammad, Dr. Tobit, Farfesa Ubanza Malam da Farfesa Basi Ubam da kuma ɗansa da ƴarsa. Rahotanni sun nuna cewa waɗanda suka yi garkuwa da mutanen sun mamaye rukunin gidajen ma'aikatan makarantar ne da misalin ƙarfe 1 na dare. Dr. Habib Yakub shine jami'in hulɗa da jama'a na makarantar.
Gaskiya wannan abun ya faru ne yau da sassafe. Suka zo suka kwaso wasu staff namu suka tafi da shi. Kuma har yanzu dai ba mu je daga gurin su ba mu san abin da yake faruwa da su. Sai dai muna fata dai Allah zai kiyaye su.
Muhammad Abubakar ɗalibi ne dake karatun digiri na biyu a jami'ar.
Abu ne na tashin hankali. Muna roƙon Allah, Allah ya iyakance mana abin, Allah kuma ya bayyana su.
Shi ma a nasa bangaren commissioner ɗan sanda Sunday Babaji ya ce,
"This is one of the saddest moments in our time. I received a call from a senior colleague that this is what is happening. I quickly called the DPO. He said the men are already there."
Wannan abin takaici ne da misalin ƙarfe 1 na dare aka kira ni kuma ina iya jin harbe-harbe a lokacin. Sai muka tura jami'an tsaro don shawo kan lamarin kuma muna iya bakin kokarin mu don ganin an ceto waɗanda aka sacen. Mai sharhi kan lamarin tsaro Abubakar Ali Umar ya ce, "Kai harin na nuna gazawa da kuma nuna halin ko in kula ta bangaren gwamnati wajen tsare rayukan jama'a."
Wannan yana nuna maka cewa ba wanda ya tsirin muddin in dai har ɗan bindigan nan za su iya shigowa cikin garin Abuja har su shiga cikin jami'a su kwashi malamai da iyalansu, to wannan amari ya wuce duk inda wani ke iya tunani, kuma ba wani abu ne wanda ya wuce abun kunya, abun bakin ciki, abun takeici ga gwamnatin kasar nan da kuma su jami'an tsaro. Ya kamata a ce kafin abu ya faru a san matakin da za a dauka, a tsare shi ba sai ya faru ba a fara kama-kama ya za a yi. Wannan abun kunya ya daɗe yana faruwa sai ka rasa ma to wishin su jami'an tsaron nan me suke yi ne, ina suke ne, har wannan abubuwa yake faruwa ba tare da sun daki da shi ba kafin ya kasance, sai dai ya faru ne sannan a yi ta faman kuma kama-kama ya za a yi, ya za a yi, aka yi, haka ya faru. Duk wannan sakaci ne da gazawa ta gefen gwamnati.
Wannan na nuna raɗe-raɗin da ake yi na cewa 'yan bindiga sun bar wuraren da aka rufe sadarwa sun fantsama ko ina ya tabbata. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A daidai lokacin da zabe ke kara karatowa a Najeriya, al'ummar arewacin kasar na nuna damuwarsu ga yadda zabe ke kasancewa a kasar. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da wata kungiya ta arewacin Najeriya ta hada wani taro a Jami'ar Maiduguri inda suke bayyana damuwarsu a game da hakan. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
Kungiyar Arewacin Najeriya wanda ake kira Coalition of Northern Nigeria sun yi taro a garin Maiduguri don faɗakar da matasa don samun mafita akan shugabancin nagari da kuma faɗakar da matasa game da zabe mai zuwa. Taron wanda ya gudana a Jami'ar Maiduguri ya samu halartar mataimakin shugaban jami'ar Professor Shugaba wanda Professor Hawwa Biyu ta wakilta da kuma sauran manyan jami'oin Maiduguri wanda suka bayyana taron akan cewa ya zo a daidai lokaci. Dr. Akin Baba Ahmed dai shine kakakin kungiyar dattawan Arewacin Najeriya wanda kuma bayani game da Arewacin Najeriya kamar haka.
Duk abin da yake muhimmanci yanzu banda bautan Allah a mu dai wani ɗan Arewa a yanzu in dai zamu kwaci kanmu da kanmu, ba abin da yafi mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista mu yi zaben 2023. Don dai a gaskiya Arewa tana da hanyar da za ta iya makanta abin alheri. Sauran Najeriya ba za su yi Arewa komai ba, amma muna iya makanmu, kuma hanyar da kawai zamu yi shine mu zabi shugabannin kirki, mu zabi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki. Ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce banda ɗan Arewa. A gama duk abin da za a yi sai dai a koma mana a ce mana ‘yan kallo mu muje mu jefa ƙuri’a. To wannan magana ya yi mu mutane da yawa a kudu zafi.
Hajji Annabi Muhammad dai da shugaban ƙungiyar Ceto Arewacin Najeriya ga kuma abin da take cewa a wajen taron.
Amma wannan suwan da muka yi kamar haɗaka ce aka yi na ƙungiyoyi waɗanda muke da ra'ayi iri ɗaya. Kashi 75 zuwa kashi 80 na al'ummarmu ta Arewa matasa ne. Matasa ne waɗanda ba su da da yau ba su da gobe yawanci an kassara su saboda an hana su ilimi dan mutum aka ce maka ba shi da ilimi ko kuma ilimin ma da aka ba shi ba ilimi ne na kubutar da kai na ci gaban al'umma ba ya zauna muna ta jiran wani zai zo waye wani ba kowa to idan bala'i ya sauka a ƙasa abinda muke faɗa shine kaman a ce yanzu yanda gwamnatocin mu suka zama da nada da na yanzu sun zama kaman annoba to idan annoba ko girgizar ƙasa ta same ka ko aka ce tornado iska ta zo ko ruwa ambaliya ya tafi da jama'a ai ba zuwa zaku kuna jine ne ba neman mafita
shi ma Nasura Ashiru Sharidde shine shugaban committee a matattun arewacin Najeriya ga kuma abin da ke cewa
yanzu misali yanzu abinda su shugabannin mu suka kasa ganewa shine idan baka tsaya kaiwa mutane adalci ka gina musu rayuwa ne kyau ka sa su akan manufa ba kai kanka kana da matsala amma saboda suna kallon su a lokacin da suke suna tare da tsaro ba zai mai su ba shi yasa muke so a kawo shugabanni na garin da su tsaya jajirce shi wannan kokari shine abin da yake sa ga duk wannan abin da muke yi dan a kawo shugabanni masu manufa ne su sa mutane akan tafarkin
dai waɗannan malamai suka zaga sauran jami'oi dan gudanar da din waɗannan lekcoci musamman ma ga matasa da ke sha'awar shugabancin nan gaba Haruna Dadabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kada dai ku manta za ku kama mu kai tsaye ko kuma bibiyar shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com haka zalika da ziyartar shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram yanzu kuma ga Mustafa Nasiru Basari da shirin mu na gaba
Gwamnatin Jihar Niger Najeriya ta ce za ta gudanar da bincike akan zargin kisan wani babban basaraken Fulani da ake zaton jami'an ƴan bangane a yankin karamar hukumar Mashegu tun da farko dai iyalan basaraken Fulanin ne kuma sarkin garin Adogon Malam mai suna Alhaji Sa'idu Abubakar suka yi korafin cewa shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka ya tura jami'an ƴan bangan suka yi ma wannan basarake kisan gilla tare ma da wasu gwamman Fulani na garin Adogon Malam bayan da wasu ƴan bindiga da ake zaton Fulani ne sun aukawa masallata inda suka kashe guda 18 a garin Mazakuka wato mahaifar shugaban karamar hukumar a cikin makon jiya Abubakar Sa'idu Adogon Malam ɗani gashi marigayi Alhaji Sa'idun wato sarkin Fulanin na garin Adogon Malam da ake zargin an yi ma kisan gillar ga abin da yake cewa
ɗan banga na Mazakuka da na Kulho sun je sun yi mitin sun kira ciyaman na council Alhaji Alhassan suka gaya mishi ga abin da ya faru a garin shi da ɗan uwan shi shi kuma ya ba su umurni duk inda bafilata ne yake ko ɗan gari ko ɗan daji to su gama da shi kuma abun ya nuna gaskiyan abin da suka ji labari akai yanzu haka akwai Hausawa da suka yi gudu daga gona sun zo sun same su sun ce su bar garin nan saboda ga ƙan banga can kan hanyar Mazakuka suna kashe Fulani waɗanda suka haɗu da su kan hanya sannan akwai waɗanda suka fito ta hanyar Soba sun zo tungan kanshi su ɗan bangan sun kashe mutum biyar maza uku da wata mata da goyo da kuma ciki suka kashe ta suka kuma jefa ta a rijiya da ita da diyarta sannan suka karaso nan garin mu da suka karaso nan garin mu suka zo suka iske wani bafilata ne mai yin faci yana facin mashin akwai wani yaro da ake kiran shi Siddi shi ma ya kawo ayi mishi facin mashin suna zuwa wajin da suka iske shi sai suka ce me yake wurin yace faci ya kawo sai ɗaya yace zo nan ya zo kusa da su sai suka fara bugun shi sai mai yin fashin yace ta ai ba bahillacin daji bane shi ma sai suka farmi shi da bugu
to su ma dai waɗannan mazauna garin ne na Adogon Malam ga abin da suke cewa akan wannan al'amari
Alhaji Bello
daga wani gari ce
Adogo to gaskiya Allah muna da matsalar tsaro gaskiya kuma abin da ya faru gare mu wallahi tallahi a ƴan bangani ba wai magana ɓarawo bane magana ƴan bangani daga ƙabba kuma ƴan bangan sun ka zama muna barayi
yanzu me suke muku su ƴan bangan
dabbobin mu dauka suke in sun haga mutum da sabon mashin dauka suka je bakin daji su kashe shi
yanzu sun kashe muku mutane
yanzu sun kashe wani mutum ya haye ƙarga wallahi wallahi yanzu haka gawa na can zube cikin haki
yanzu kaman mutum na misali
wallahi mutum ya kai ya mahi dari tsakanina da Allah ba wani kokonton komi bai laci
sunan Abubakar Jabila dan adogon malam to abin zan ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan abin da fa adogon malam gaskiya tunda Allah ya kawo adogon malam ta fuskantar mu a wayan bawon ga lokaci ba to kuma gaskiya ya kace adogon gari adogon malam domin me sai dai ainihin farkon ainihin gari sakin gari da aka ce bakin cikin ainihin wanda aka ce shi su sun kasan dalili amma mu muna zargi saboda an ce za a ba ni dagaci to kuma suna bakin cikin sun da hanyar suke bi domin su hana shi zama dagaci Allah dai kuwa zai kaddara ba
to kokarin jin ta bakin shugabannin yan banga akan wannan al'amari ya ci tura to sai dai shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka da ake zargin suna samun daurin gindin shi akan wannan al'amari ya musanta wannan zargi inda yace ba yan banga bane suka yi ma wannan basaraki kisan gillan da ma sauran filanin na garin adogon malam
da aka yi wannan abun na taka garin da kaina adogo na taka adogo da kaina na gangawa kin da aka kashe shi da yake magana bai taka adogo ya gansu bai yana amfani da an ce ne shi Abubakar Beniji yake korafi cewa karamar hukuma yana da hannu akan kisa gilar da aka yi ma iyayen shi shi ya ji ya duba gawakin ma ya taka garin da kanshi to ni na taka garin saboda in ga abin da yake faru a wannan garin bandit din ga babu uniform ba su amfani da shi suka amfani da uniform kala kala suna sana yan banga suna sana soja suna sana yan sanda to yanzu a kalla bari in baka misali soja dan sanda suna karkashin shugaban kasa da mai girma gona ne to da suke shigo garuruwa suna banna da rigar soja da rigar dan sanda sai mutumin gwamna ko shugaban kasa cewa su suka tura su ai muna kisa gilla ai idan muka yi wannan to ba mu musu adalci ba
yanzu kana nin su yan bangan da ake gari sun shiga adogo sun yi wannan banna ba yan banga bane sun sa kayan yan banga ne
to lallai sun sa kayan yan banga ne saboda da muka je garin su suke gaya muna da cewa duk wanda suka shigo garin da su rufe fuskan su ba za ka gane kowaye ba amma riga banga suka sa tunan maka ku bai kullu usgan shi ai bayan da za a ce dan banga ya shigo gari ya rufe fuska amma su sun ce ya rufe fuska
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kafa wani committee domin gudanar da bincike akan wannan al'amari inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani wanda kuma shine shugaban wani kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa
kuma mai girma gwamna ya sa kwamiti na bincike na musamman wanda yake za su je su binciko duk ra'ayoyin mutane zahiri menene ya faru da kowace kwarkwarar da ake da su
na'am shi wannan kwamiti su wa yan kwamitin karkashin wa yake
za a kafa su ne ba wai kuma ordinary committee bane abin da ake kira panel of inquiry domin hana sake aukuwa irin wannan da ya faru a Mashegu da kuma waɗansu wurare
to amma kana gani za a sa kwamitin nan cikin lokaci don shawo kan abin da ke faruwa don bayanan da muke samu har yanzu wutar nan ba ta kwanta ba a wannan wuri
eh to akwai jami'an tsaron ta bincika an aje su a nan wuraren da sauran wurare bai tsammanin ku kaji ka bincika wurin ba
na yasa ji akwai masu tunanin shi gwamna ko an ya ma san ainihin abin da ke faruwa musamman Mashegu din nan da take karamar hukumar ka ne wasu na tunani ko kuma zargin kaman ku kanku na kusa da shi ba ku ga musu gaskiyar abin da ke faruwa a wannan wuri me zaka ce ga masu irin wannan tunani
ai ban ga da abin da kake faɗa ba
eh gaskiyar
muna duban wannan ne kawai amma ina so in ƙara tabbatar maka cewa kwanakin baya ko kuma watanni da suka wuce an sha irin wannan artabo kuma zan baka karamin misali an shiga faji a lokacin an shiga kiji an shiga nasarawar mulo yan ta'addan nan sun shiga wannan dazuzzukan nan suna ta cin karansu ba baka aka gama wayannan
rundunar yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da ƙara tura jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka kamar yadda kwamishinan yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya tabbatar masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci yayi da hukumomin Najeriya za su dukufa wajen yaki da daukar doka a hannu da ta zama ruwan dare a kasar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Allah da ka hai hasashe
da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
da bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfi da daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gida na da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangida na da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye
hanya banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana ya zarci da hawan kowa digar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalwa sun zina ka farkowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gida na da za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gida na da za ka dauki zance na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban dana dan tanadi na talauce da ke sun rana sanan kauce wa idan duna da ke bina banda sawaye na ga masu ikona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kuna mai gida na da ba ka duma zance na wallahi Allah da ka cika muradi na
ubangida na da ba ka dauki zance na arado Allah da ka mai hasashe na
musan mabayi na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kafa zuciya tana kwawa muna ta bautar
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice.
Rahotanni sun ce wasu 'yan bindiga cikin har da 'yan kunar bakin wake sun kai farmaki kan wani babban asibitin soja a Kabul a yau Talata, inda akalla mutane 15 suka mutu, wasu da yawa kuma suka jakkata. Amurka ta dakatar da damar dage biyan haraji kan kayayyakin da kasar Habasha ke kaiwa kasar ta, inda ta ambaci dalilan mummunan saba haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. A yau Talata, masu kada ƙuri'a suka yi zaben gwamna a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey, zaɓuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safiyar ku, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gratiam, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande da na jara gamar shirin ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.